Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkan ku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, Amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa a jiya Talata cewa suna shirya amfani da dabarun sarrafa man su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokari na haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da shi ke biya. A jiya Talata, wani babban jami'in diplomasiyar Amurka ya ce yana bakin ciki game da ayyukan soji da ke faruwa a Habasha, lamarin da ke kawo cikas da yunkurin kawo ƙarshen zub da jini da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar. Kana a jiya Talata, Prime Minister ƙasar Poland Mateusz Morawiecki ya ce tattaunawar diplomasiya da Turkiya da kasashen gabas ta tsakiya da sauransu ta taimaka wurin shawo kan matsalar da ake ciki akan iyakar Poland da Belarus, amma ya ce akwai alamomin rikicin ba zai kare nan da nan ba.
Kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger ta ce mayakan kungiyar ISWAP suna can sun fara aikin kafa wata daula a yankin Bargu a cikin gandun dajin Kayinji da ke iyaka da jamhuriyar Benin. A jamhuriyar Niger kuma, kungiyoyin fafutuka sun fara nazari akan kasafin kuɗin shekarar 2022.
Yaya fannin wajen mata an ɗauki wannan wurin da mahimmanci a cikin wannan kaso na kuɗi koko kaka? In na gani a nan wurin gaskiya wannan abin ba a bashi ba ƙarfi, kenan mu ma sai mu fito mu yi magana.
Bayan nan muna tafa da hira ta musamman da tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Malam Ibrahim Shekarau, kan rikicin da ya dabaibaye jam'iyyar APC a jihar, da ya ce ta samo asali daga Baba Kira da ya ce gwamnan jihar ke yi a harkokin jam'iyyar.
Shugaban jam'iyya ya ce jam'iyyar APC a Kano ta gwamna Ganduje ce, ta matar gwamna ce Gogo, ta kuma shi chairman ce Dan Sarki. Duk wanda bai yarda da wannan ba ya ci kaza kaza.
Bartala Faruku Sanina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa a jiya Talata cewa suna shirya amfani da dabarun sarrafa man su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokarin haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da su ke biya. Fadar White House ta ce a cikin 'yan watanni da ke shigowa har zuwa watan Afrilun shekarar 2022, Amurka za ta samar da gangar mai miliyan 50 da za ta sayarwa masu tace mai a matsayin da yake a yanzu a rumbun tsimi da tanadin, wanda ke da ganga miliyan 621 na mai da ke a yankin gabar tekun Mexico. Shugaba Joe Biden ya faɗa a wani jawabi a fadar White House cewa wannan shine fidda mai mafi girma a rumbun ajiyan, amma ya yi matashiya cewa za a ɗauki ɗan lokaci kafin masu motoci su ga saukowar farashin a gidajen mai. Biden ya ce akwai matsala ba Amurka kaɗai ba, duniya baki ɗaya. Yana tuhumar ƙasashe masu arzikin man fetur da rashin samar da isasshen mai da zai isa buƙatar duniya. A jiya Talata, wani babban jami'in diplomasiya Amurka ya ce yana bakin ciki game da ayyukan soji da ke faruwa a Habasha, lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin kawo ƙarshen zub da jini da aka kwashe shekara guda ana yi a ƙasar. Da yake jawabi ga manema labarai bayan dawowarsa daga Habasha, wakilin Amurka na musamman a yankin kuriyar Afirka, Jeffrey Feltman, ya ce shi da wasu 'yan diplomasiya sun yi kokarin rage tashin hankalin da tsagaita wuta tsakanin gwamnatin Habasha da rundunar da 'yan tawayen Tigray ke jagoranta. Kungiyar 'yan tawayen ta TPLF ta kira rundunar da masu tsaron yankin Tigray, ita kuwa gwamnatin tarayya ta ce kungiyar TLF an ayyana ta kungiyar ta'addanci. Feltman ya ce an samu nasara a tattaunawar, amma kuma ya ce ɓangarorin biyu sun lashe takobin afkawa juna. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya sanar a shafinsa da sada zumunta a ranar Litinin cewa zai jagoranci rundunarsa a fagen daga don kansa. Kane ya kira ga 'yan ƙasar da su ƙari da shi a wannan yaƙi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, Prime Minister Poland Matthias Morawiecki ya ce tattaunawar diplomasiya da Turkiya da kasashen gabas da tsakiya da ma sauransu ta taimaka wurin shawo kan matsalar da ake ciki akan iyakar Poland da Belarus, amma ya ce akwai alamomi cewa rikicin ba zai kare nan da nan ba. Tsawon watanni, Poland da kungiyar tarayyar Turai suna zargin gwamnatin shugaban Belarus Alexander Lukashenko da baiwa bakin haure makamai waɗanda galibin su daga Afirka da gabas ta tsakiya da kuma Afghanistan, inda ya gayyace su kana ya jigilar su zuwa kan iyakan Poland, wani lokaci ma ana tilasta musu ne. Shugabannin Poland da tarayyar Turai sun yi imani matakan ramuwar gayya ne Lukashenko yake dauka akan takunkumin da kungiyar kasashen Turai ta aza masa akan rashin mutunta yancin bal'adama bayan zaben shugaban kasa a bara, zargin da Belarus din ta musunta.
To madalla, an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da batun harkokin tsaro a Najeriya. A inda mayakan ƙungiyar Boko Haram ke cigaba da mamaye sassa daban-daban a yankin Shiroro na jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, gwamnatin jihar Neja ta ce mayakan ƙungiyar ISWAP suna can sun fara aikin kafa wata daula a yankin Bargu a cikin gandun dajin Kayinji wanda ya yi iyaka da Najeriya da kuma kasar jamhuriyar Benin. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani.
A wani taron manema labarai dai, sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce a yanzu haka ma mayakan na kungiyar ta ISWAP sun share kimanin wata guda kenan suna aikin kafa wannan daula a wannan yanki.
Na magana ISWAP na Bargu haka yake, yanzu muna da tabbatin cewa wayannan ISWAP suna kokarin su kafa daula a kasan wannan dajin gwamna na Bargu, wanda yake sun wata da watanni suna wurin, kuma akidodin da suke nunawa ke yasa muka tabbatar cewa ISWAP ne, domin suna nuna cewa su ba bandits bane masu satin shanu ko kuma satin mutane, a sun zo su kafa daula ne ta addinin musulunci, kuma suna kokarin su samu masu basu goyon baya akan wannan aqida.
Yanzu me kuke yi ko kuma wani mataki kuke so ita gwamnatin tarayya ta?
Ai mataki guda ne, ko su bar aikin da su abinda suke yi ta addanci ne muke gani wannan, domin idan kana kokarin ka kafa wata daula wadda ta wuce wannan daular da muke da shi, wadda dokar kasa ta yarda da shi, duk wani abinda kike yi wanda yake a wajen wannan a gwamnatin ba za mu bari ba.
Tene dai masu sharhi da masana harkokin tsaro suka ce lamarin yana da matukar tayar da hankali, a saboda haka akwai matukar bukatar daukar matakai masu karfin gaske. A baya dai tsohon gwamnatin jihar Niger Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya taba fatattakar wasu masu da'awar jihadi da suka kafa wani gari mai suna Darul Islam a yankin Makwa da ke kusa da gandun dajin na Kayinji, al'amarin da Malam Musa Kusharki ya ce ko yanzu abinda ya kamata mahukunta su yi kenan.
Saboda ai ko shi zamanin Ma'azu Babangida ai ba da dogare yayi amfani ba, ina fata ka gane da yan sanda yayi amfani, yan sanda kuma mallakin ai gwamnatin tarayya ne.
Zaman zuyin sakaci a basu me zai faru?
Zai faru ne abinda za a ce Allah a ce da na sani, to kaga ita kuma da na sani keya ce, an hadin da aka yi sakaci abinda zai biyo baya shine da na sani.
Babu shakka dai a yanzu hankalin jama'a ya karkata a wannan al'amari domin ganin irin matakan da hukumomi za su dauka. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasir ba tsare da wannan rahoton, nan gaba kaɗan a cikin shirin za mu kawo muku hira ta musamman da tsohon gwamnan jihar Kano Sanata Malam Ibrahim Shekarau kan rikicin jam'iyyar APC a jihar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Amurka da kawayenta da Turai suna shirin tsarin dabaru masu tarin yawa, suna tsoron cewa zazzafan kalamai da Moscow ke yi ka iya wuce batun tattaunawa mai tsauri. A jiya Talata, jama'an Amurka da dama sun bayyana matukar damuwarsu akan abin da suka sha kwatanta shi da ayyukan soja da ba a saba gani ba da Rasha ke yi akan iyakar ta da Ukraine da kuma zazzafan kalaman Moscow, inda suka hakikance cewa ko da mai zai faru nan gaba taimakon da Washington ke baiwa Kyiv yana nan daram. Mun tabbatar wa duniya da cewa Amurka tana niyyar yin amfani da hanyoyi da dama ta magance munana ayyukan Rasha. Kana ba za ta yi kasa gwiwa ba ta yi amfani da waɗannan da ma wasu hanyoyi nan gaba, inji wani babban jami'in gwamnati da ya nemi a saka sunansa don tattaunawa akan batun mai tsarkakiya, yana faɗa wa muryar Amurka. A ma'aikatar harkokin wajen Amurka a jiya Talata, kakakin ma'aikatar Ned Price ya faɗa wa manema labarai Washington tana tattaunawa da ƙawayenta na Turai da ma Ukraine akan wannan batu. A ƙarshe, gwamnatin Amurka ta sanar da majalisar dokoki cewa za ta fidda kungiyar 'yan tawayen Revolutionary Army Forces ta ƙasar Colombia FARC a takaice a cikin jerin kungiyoyin ta'addanci a hukumance. Wata majiyar majalisar dokokin tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a jiya Talata. Wannan shawarar na zuwa ne a jajiburin bikin cika shekaru biyar da kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Colombia da kungiyar FARC, wadda ta kai ga ajiye makamai da kuma kawo ƙarshen yaƙi da aka kwashe shekara da shekaru ana yi. Ba tare da tabbatar da takamaiman shirin ba, kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce sun shaidawa majalisar dokoki mataki na gaba akan kungiyar FARC. Shirin zaman lafiya da kuma yarjejeniyar da aka kulla shekaru biyar da suka shuɗe wani abu ne da ya sauya al'amura, ta wata hanya ma ya kawo ƙarshen da daɗin yakin Colombia, inji Price. Amurka ta ayyana kungiyar FARC a matsayin 'yar ta'adda ta ƙasar waje a hukumance a shekarar 1997, kusan rabin shekaru 60 da 'yan tawayen suka kwashe suna yaƙi da gwamnatin Colombia.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da kwamitocin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ke nazari akan kasafin kudaden shekarar 2022, shugabannin kungiyoyin fararen hula a nasu bangaren sun fara binciken daftarin kasafin da ke gaban majalisar da nufin tantance abubuwan da ke bukatar gyara, musamman dai waɗanda suka shafi bukatun talakawa, kafin ranar da 'yan majalisar za su kada ƙuri'a akan wannan kasafi mai kunshe da sama da biliyan 2,000 na kudaden saifa. Wakilin muryar Amurka ya mai Sulaimun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Da irin waɗannan bayanai na masana a sha'anin tattalin arziki aka fara zaman bajewa wakilan kungiyoyin fararen hula muhimman gabobin da kasafin kudaden 2022 ya kunsa. Kungiyar Alternative Espacito da haɗin gwiwar kungiyar Rotar Nijar ne suka shirya wannan taro a matsayin wata hanyar fahimtar da jama'ar wannan ƙasa tanade-tanaden da gwamnati ta yi a matsayin abubuwan da take fatan aiwatarwa a baki, yayin da a ɗaya ɓangare abin ke zama wata hanyar jan hankulan 'yan majalisa a game da abubuwan da ke buƙatar dubawa kafin su amince da ƙudurorin na ɓangaren zartarwa, kamar yadda shugaban kungiyar Alternative Espacito Musa Cangari ya bayyana mun.
A matsayin mu na 'yan kasa, a matsayin mu na kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama, ya kamata mu sa ido ga kasafin kuɗi hukuma. Mu gani menene aka tanada a ciki, menene mu a ganin mu zai iya zama ci gaba, menene kuma matsalan da muke gani a ciki, don saboda in akwai wurin su kurakurai ya kamata mu hiddo su, mu haɗi abubuwan da ya kamata a jara domin ya zaman toshi wannan kasafin kuɗi zai sa a tabbatar da 'yanci na 'yan kasa, musamman 'yanci na ilimi da horo, 'yanci na kiyaye lahiya da na haƙƙin mutane a game da samar da abinci da sauransu.
Gwamnan wakilan kungiyoyi daga sassan ƙasa ne ke halartar wannan taro na shekara-shekara wanda ke zama wata damar tantance ainihin kasan da aka ware wa fannoni daban-daban. Malama Hadiza Hima ƴar fafutuka ce da ta fito daga Damagaram.
A matsayina na mace kenan ina sa ido in gani yaya fannin wajen mata an ɗauki wannan wurin da mahimmanci a cikin wannan kaso na kuɗi ko kokaka. In na gani a nan wurin gaskiya wannan abin ba a bashi ba ƙarfi, kenan mu ma sai mu fito mu yi magana mu ce wuri kaza wurin da ya shahi wurin mata an yi mishi ziruƙon sakainin kashi, kenan me yasa menene dalili a ba mu hushi.
A ƙarshen wannan taro na tsawon kwanaki uku da ake kira session budgetaire Niger, kungiyar Alternative Espacito da Rotab Niger za su tattara shawarwarin da aka tsayar domin gabatar da su ga majalisar dokokin kasa, wacce yake da wuka da nama wajen tabbatar da kasafin na sabuwar shekara ko sake mayar da shi wa bangaren zartarwa domin gyara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, a karan farko tsohon gwamnan jihar Kano kuma sanata mai wakiltar Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau ya yi zargin cewa gwamna Abdullahi Umar Ganduje shi ne musabbabin rikicin da ya dabaibaye jam'iyyar a jihar sakamakon yadda yake babakere a harkokin jam'iyyar. Ga ƙarin bayanin da ya yi wa Sale Shehu Ashaka.
Ba wai rashin jituwa ta mutum da mutum ba ce, ni da gwamna sam magana ce ta jam'iyya. Ya yi zaben local government, wannan dai ba a tuntuɓi kowa ba, ba a shawara da kowa ba, amma tana harka ce ta gwamnati ta jam'iyya. Muka yi shuru mun ɗauka abin da zai gyaru tsarin mulkin jam'iyya. Akwai abin da ake kira elders forum. In zama yau shekara biyu gwamnan Kano da shugabannin jam'iyya ba a taɓa yi ba.
Babu kuyi ƙoƙarin jan hankali
ba. Mun yi mana duk wanda ka kira shi sanata duk lalacewa yana cikin sahun gaba na iyayen jam'iyya. Kana da irin su Alhaji Musa Gudabi inda ta shekara 80 ba watakila kaɗan ya rage, su Alhaji Yusuf Ali, su Jafari Isa, su Sabani Nono, su General Magashi wanda aka yi musu ministoci, irinsu sai ka kirga mun kai mu wajen 20. Amma babu mutum ɗaya da ake kira a zauna da shi a gamana mai ake ciki a shekarun nan biyu tun da gwamnati ta Bandoji ta zo. Shi ne muka ga cewa to harkan nan ba ta mutum ɗaya ba ce ko biyu ko uku. Sai ma muka samu hujja shugaban jam'iyya ya ce jam'iyyar APC a Kano ta gwamna Ganduje ce, ta matar gwamna ce gogo, ta kuma shi chairman ce dan sarki. Duk wanda bai yarda da wannan ba ya ci kaza kaza.
Kai kokarin ka zauna kai da gwamna Ganduje kai ja hankalinsu akan waɗannan matsaloli.
Girman da kima shi sa ba ma shemantawa. Wallahi yau wata bakwai tun daga watan March, yanzu muna watan 11 ba ta tsara wata takwas ba. Wallahi na nema ya bani lokaci in zo mu zauna ni da shi yaki.
Kuma ka tabbata cewa wannan sako ya
samu Allah a gaban anan muke wannan tsarin anan din nan a watan February an yi mun aikin ido ya dafa mutane sun kai wajen su 30 suka zo hannun Abuja duba ni. Aka yi addu'a sai aka ce Gishora su fita na yi magana da shi. Sai na ce hadiminsa Nasiru Ali Kokoki, sai na ce kai ne shugaban takararsa tun 98 zauna. Sai zama na dukkani sai gwamna Ganduje sai Nasiru Ali kusa Allah. Na ce gwamna ina ta sha'awar mu samu lokaci mu ga yadda za mu tafi da al'amuran Kano. Na ce ina roƙon alfarma na warki zan nemi mu zauna. Na ce kai DG kai ne kusa da gwamna kullum mu zauna ko da kai sai gwamna ko da kai zaɓin gwamna ne. Muka yi da shi wata ɗaya na warware na nemi Nasiru Aliku na warke yanzu da Allah ne nemi appointment. Yau ne gobe ne ba a bada appointment ɗin nan ba. Kaga ai gwamna ne ba da appointment. Ba na kokwanton Nasiru zai ƙi kai wannan sako.
Menene alaƙarka da tsohon gwamna Rabi Musa Kwankwaso?
Ban taɓa barin saɓanin ra'ayi na siyasa ko jam'iyya ya sa mun yi gaba da kowa ba. Rabi Kwankwaso ya sani. Muna gaisawa in abin ya kama ya min waya ko masa waya muna da kyakkyawar mu'amala da shi.
Sanata Malam Ibrahim Shekarau kenan a hira shi da wakilin Sale Shehu Ashaka. Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mata shirin ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Kasar Amurka ta soma yunkurin sake daidaita dangantakar ta da kasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Kowane tasiri hakan zai haifar? Shugabannin kabilar Ibo daga yankin kudu maso gabashin Najeriya sun roƙi shugaba Muhammadu Buhari da ya yi afuwa ga jagoran 'yan awarin Biafra Nnamdi Kanu. Jama'a assalamu alaikum. Manazarta da masu fashin baki sun yi ta bayyana yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin kasar Amurka da wasu kasashen duniya musamman nahiyar Afirka ciki har da Najeriya a lokacin gwamnatin da ta shude ta Donald Trump. To sai dai kuma kasar ta Amurka karkashin jagorancin shugaba Joe Biden ta kudiri aniyar farfado da wannan dangantaka. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana sabon kudirin kasar kan nahiyar Afirka a lokacin da ya kawo ziyara a Najeriya a zaman wani sashi na ziyarar kasashe uku na nahiyar Afirka da ya gudanar.
Too many times the countries of Africa have been treated as junior partners.
Yace an kwashe tsawon lokaci ana daukar kasashen Afirka a matsayin kananan abokan hulɗa a maimakon dangantaka da su ta irin ta tsara. Sautari muka nemi kasashe abokan hulɗar mu da su bi ko kuma su goyi bayan wani tsari na kasa da kasa wanda ba inda zai amfani bukatun al'ummar su. Akan haka Blinken yace lokaci yayi da Amurka za ta kawo sauyi a wannan tsarin na hulɗa da dangantaka da kasashe musamman na nahiyar Afirika. Mai kasashe 54 da kuma ke zaman muhimmin yanki na habakar tattalin arziki a duniya.
I want to be clear. The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger.
Yace ina son tabbatar da cewa Amurka ba ta da buƙatar takaita kawancinta da wasu kasashe. Muna son haɗin gwiwar mu da ku ta yi ƙarfi. Ba ma buƙatar tilasta muku yin zaɓi. Sai dai mu ba ku damar bin zaɓin da kuke so. Idan muka hada karfi tare za mu samar da amfani mai yawa ga jama'ar mu.
The United States firmly believes that it's time to stop treating Africa as a subject of geopolitics and start treating it as the major geopolitical player it has become.
Dukuya manazarta suke kallon wannan kudiri na Amurka. Dr. Yakubu Haruna Jai malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Jihar Kaduna.
To gaskiyar magana dai wannan wata sabon salo ce da take sanata canza tsakanin alakan Najeriya da kasar Amurka. A baya a lokacin Trump ya kamace kasashen Afirka gabaki ɗayan su, hatta ma Najeriya ya tsane ta ya koma duk abin da mutane da ba bincike suka je suka taba shubayani kan cewa ana kawo bambancin addini a kasar nan, ana kashe kristoci, sannan kuma ana hana wasu yancin addini. Shi kuma ya dauka ya zauna a kai ya yanke ma Najeriya hukuncin cewa a sanya ta a cikin kasashe wanda suke hana mutane yancin aikata addini masu kuma tsangwaman kristoci. To wannan kuma wata gwamnati da ta zo yanzu ta fahimci wannan bayanai duk rairayi ne, kuma ta gane cewa lallai kan kasar Amurka ba za ta ci gaba ba har sai ta dawo ta rungumi kasashe manya da ke Afirka domin ci gabanta. Wannan ya sa wannan sabon gwamnati na Amurka ta ga cewa to wadi ta ziyarci kasashe manya Afirka kamar Najeriya din da Kenya da kasar Senegal. To ita dai kasar Amurka gwamnati mai ci yanzu ta wannan jam'iyya sun fahimci cewa a baya an tafiyar da kasar Amurka a siyasar duniya yanda ba haka ya kamata a yi ba da kasashen Afirka, wanda wannan ya ba kasashe dama musamman manyan kasashe irin su kasar Sin da ka faɗa suka shigo Afirka suka zama sun kulla kawance na harkan kasuwanci da cigaban tattalin arziki. An waye gari kuma suna girban ribar abin da suka riga suka kafa a kasashen Afirka. To wannan kuskure da wannan gwamnati ta yi shine ita kuma wannan gwamnati ta yanzu ta Amurka take ganin cewa bari ta gyara shi. A kasashen Afirka na da muhimmanci a wajen taka rawar cigaba ta kanta Amurka domin suna da investment din su a wannan kasashe namu musamman ma Najeriya din sai da kowace kasa da kasashen Afirka.
Baya ga cire Najeriya da Amurka din ta yi daga jerin kasashen da suke tauye yancin addini, Sakatare Blinken ya kuma bayyana irin muhimmancin da Amurka take baiwa kasar da kuma kudirin da take da shi na taimakawa Najeriya ta kowane bangare domin shawo kan matsalolin da take fuskanta. To sai dai kuma masani lamuran tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Kezo yana ganin da lauje cikin nadi akan wannan lamari.
Bana tsammanin cewar da gaske kasa Amerika take tana da shirin taimakawa Najeriya, domin inda gaske take yin shekara nawa aka ana kashe yan Najeriya kuma kullun tana da abubuwan da ya kamata ta taimakawa kasar Najeriya ba ta yi shi akan lokaci ba. Wato Najeriya ba ta yin wani abu na azo a gani a halin da ake ciki saboda karantar jami'an tsaro da kuma rashin kayayyakin aiki a hannunsu. Ko wannan dare da rana ku ana daukar mutane sakamakon jami'an tsaron nan babu kulawar da ta kamata wacce ake basu wanda zai sa su daukar da rayuwa ayyukan su su yi abin da ya kamata. To idan America tana son ta taimaka wa Nigeria, abin da ya kamata ta karfafa ta shine guraban aiki na waɗanda suke barin aiki kullun, da waɗanda ake kora, da waɗanda suke mutuwa. To sai America ta tsaya ta ba wa Nigeria damar cewa ku dauki ma'aikata da kuma sauran ma'aiki yara da ake da su matasa waɗanda suka gama karatu ba su da aiki. Ku dauki ma'aikata mu kuma za mu zo mu ba su horo na kullun bala wanda za su kokari su yi aikin da za su ci garuruwan su. Ko da a iya jahoshin ne kuma a dauke shi a karamar hukumar shi a kauyen su a mazabashi a karkashin afatin da yake zabe akwai matasa tsakanin shekara 17 zuwa 22 a dauke su su kadai kawai a sa su wannan aikin. Ita kasar America inda gaske take yi tsawon shekarun nan 6 zuwa 7 da Malam Muhammadu Buhari yan Najeriya suna ganin gazawar shi da sun taimaka wa Najeriya sun taimaka wa Malam Muhammadu Buhari sun an dauki waɗannan ma'aikata kuma an horar da su. Su kuma ma'aikatan da ake da su kayan aikin da ba su da shi America ta bada kayan aiki na zamani waɗanda suka yi daidai da yanda za a iya kakkabe waɗannan masu aikata laifi.
To baka ganin shigowar America a yanzu za a iya samun maslaha ga wannan bangaren tunda ka ce ko a cikin makonni kadan ma za a iya shawo matsalar.
To ai ni da ke sai mu rubuta mu aje gashi dai kina daukar sauti na ina baki bayani. To sai mu tsaya mu gani daga nan zuwa wata 6 menene sakamakon wannan tattaunawar na abin da ya kawo shi sakataren tsaron America. Domin ni abin da na fahimta abin da ya kawo shi gunzuguli ne da munafunci da kinibibi shine ya kawo shi Najeriya amma ba ya zo Najeriya domin suna da sha'awa ko ra'ayin Najeriya ta zauna lafiya ba.
To a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka yake ziyarar tashi a Najeriya, wasu shugabannin kabilar Ibo daga kudu maso gabashin Najeriya sun ziyarci shugaban kasa Muhammadu Buhari a fadarsa, inda kuma suka roƙe shi da yayi afuwa tare da bada umarnin a saki jagoran haramtacciyar kungiyar IPOB mai fafutukar ballewa domin kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu. Jagoran ayarin na manyan shugabannin na Ibo kuma ministan sufurin jiragen sama a jamhuriya ta biyu Chief Mbazuliki Ammeji mai shekaru 93 a duniya ya nemi shugaba Buhari da ya damka masa Nnamdi Kanu, inda shi kuma ya alkawarin zai saita kwakwalwarsa. To sai dai duk da yake Buhari ya ce zai duba bukatar tasu, to amma kuma ya gargade su akan cewa baya katsalandan akan hurumin sauran sasannin gwamnati musamman bangaren shari'a. Malam Garba Shehu shine kakakin fadar ta shugaban kasa, ya kuma bayyana yadda suka ji da bukatar ta ayarin na kabilar Ibo.
Abu ne na ra'ayi na su suka gaske da wasu da shi kuma a matsayinsa na shugaba ai ba zai juya baya ya ce ba su saurari wayansu ba. Wayannan yan tsirari da suke cikinsu suke kashe-kashen yan sanda suna kone ofisun shi na gwamnati da na hukuma, wayannan da ta ji a gabansu fa ake yin komai. Amma sun tsawatar a daina ba a ga dainawar hakan ba. Sai gwamnatin tarayya ta zo ta ɗau mataki. Kuma bayani da shugaba Buhari shi wannan Nnamdi Kanu da suke ce wai a ba su shi za su iya riƙe shi. Dama fa a gabansu yake kuma sun san ana yin abubuwan nan. To ya ce yana da wuya wannan bukata ta su. Domin idan har a can da da su iya taso yana ta wannan manufa su jawo hankalin sun dakatar da shi ba. To yanzu da abu ya yi tsamari ya gudu har aka je wata ƙasar duniya aka nemo shi aka kawo shi nan. Yanzu ne za su ba da garanti su ce za su iya yin maganinsa. Shi dai shugaban shugaba ne kuma shawara ta su ce wanda ya biya cancanta shi zai. Amma tabbas ya faɗi cewa ba zai shiga maganar da ta shugaban alkali ba, domin a tsarin mulki na Najeriya bai da hurumi da zai shiga gaban alkali ya ce alkali yi kaza ko karka. Kuma ya ɗauki Kur'ani ya rantse cewa ba zai saba tsarin mulki ba, saboda haka ba zai ƙetare wannan magana ba. Wannan magana jawabi ne ga mai hankali ya fahimci inda aka saka gaba.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza Ibrahim da Sani Sha'abu Malumfashi. Kimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban na takaice, Amurka da wasu kasashe biyar sun faɗa jiya Talata cewa suna shirin amfani da dabarun sarrafa man su da ke rumbun tsimi da tanadi don tace shi zuwa fetur da sauran kayayyakin makamashi a wani kokarin haɗin gwiwa na rage tsadar farashin mai da masu amfani da su ke biya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jo sa abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Babu Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.